Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saduwa a sabon shirin nan na zaman takewar mu. Zamu share fagen shirin da bitar yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura, inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa ƙimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas ga rera takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin MFIM da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin, amma MFIM sun nuna rashin jin daɗinsu ga janye aikin. Imran Adam mai sharhi ne a Abuja.
Ba maganar mutum zai dubo ɓangaren me zai kawo mai aljihunsa ba, shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma ince biyan mutanen yankin zai kasance shi ma abin tashin hankali ne.
Gwamna Yarufai na Kaduna ya kafa kwamitin mutuntara don tsara aiwatar da binciken kwamitin arangamar ƴan shi'a da sojoji a Zaria.
Zamu yi namu wanda gwamnatin tarayya za ta yi, za ta yi nata. Akwai abubuwa malaman sunna kadai za su iya gyara abu.
Babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin PDP da hakan ya bawa Alimadu Sharif nasara. Da alamu ta kaddamar dan majalisa Abdulmumin Jibrin da kakakin majalisa Dogara zai kai ga kotu. Nasura da Malika Mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren hange daga na gaba. Yau masu yi ma 'yan arewacin Najeriya hangen su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa, da kuma tsohon shehin malamin jami'a a sashen ilimi Profesa Thomas Kola Wale Adeyanju ga Alhaji Balaraba Musa.
To ni dai abin da zai ce ma mutanen arewacin Najeriya daure. Da cewa Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya mai ƙarfi. Wannan haƙin ya tabbata a kan 'yan arewa da 'yan kudu, domin 'yan arewa sun yi fa shekara wajen 1000 da sanin yadda ake jabarin jama'a da mulki. Abokan zamansu wasu ba su fa shekara ɗaya ba lokacin da Bature ya zo, shi ne suka san maganan zama da jama'a da mulki. Saboda haka kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Na biyu kuma 'yan arewa dinnan sun fi 'yan kudu yawa. Na uku 'yan arewa dinnan sun kudu yawan ƙasa. To mutumin da Allah ya same shi da ya ba shi wannan baiwa, menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, kuma arzikin ƙasar nan ya bankama, kuma su 'yan arewa su za su amfani sai da kowa, saboda duk da maganar da ake cewa na game da mai da sauransu, in yau za a samu shugabanni za su abin da ya kamata, to arzikin da za a samu a arewa sai ya rufa na kudu uku kuma fiye da haka. To 'yan arewa duk da wannan daraja da Allah ya ba su, da fifiko da Allah ya masu, ko da yake ba su gane ba wasunsu, akwai matsala sosai sosai wanda shi an ba kawai da matsalolin ba. To a sha'anin zaman ƙasar nan da wuya a zauna lafiya da 'yan arewa. Matsalolin nan guda biyu ne. Na farko sha'anin irin boko da yawan mutanen arewa an sami wani yanayi yadda shi da wuya a zauna lafiya da su, ko ba laifin su ba ne, domin hanyar da za a ci amfanin waɗannan abubuwa sun dode na 'yan arewa. Irin boko muhimmi ne. Ta yanzu halin da ake ciki, kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko da shekara 40. Wato in ma da mutanen arewa za su yi babban kokari a ce ma su 'yan kudu zakata ba za su ci gaba da neman ilimin boko, wanda kuma ka san ba zai yiwu ba. To sai ai shekara 40 arewa za su ci ma kudu. To in ko aka ce ilimin boko ne 'yan arewa za su samu shi kamar 'yan kudu ba, to ba za su lafiya da 'yan arewa. Dan shi ilimin boko din Allah ya sa shi mu a nan sashin da shi ne za hanyar ci gaba da sauransu. Kuma ilimin kyauta tun daga primary har jami'a, kuma daga primary zuwa secondary abu ne mai yiwuwa. Arzikin ƙasar nan ya da yawan gaske za a iya yin wannan abu. Abinda za a iya yi shi ne lallai a tsaya takaɗin da ake yi da ɓanna da kin hanci. Lallai ana ta koyaya ko da jihadi za a yi, a yi jihadi a hana waɗannan. To, biyu wanda yake tilas 'yan arewa su za su daji su ga cewa haka ya auku. Hukuma wato gwamnati ta zama ita ce jagora wajen sarrafa tattalin arzikin ƙasar nan. Ba da za a yi ɗan kasuwa ya zama shi ne shugaba na wajen sarrafa tattalin arzikin ƙasar nan, sa'in nan a zauna lafiya. Shi ɗan kasuwa shi abin da ke gaba shi riba, ba rayuwar jama'a ba ko ci gaban ƙasa. kuma ai kokari dan are koyoshi su ga cewa in wani tashin hankali ya auku to su karfe da tashin hankalin nan ke ban kama da shi su zai cuta kamar misali maganar makiyaya manomi dan Najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abinda zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi dan Najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa
shi ma Professor Adeyanju ya ce dole ne a sake lale arewacin Najeriya.
To assalamu alaikum jama'a. Suna da Professor Thomas Adeyanju daga Kaduna. Muna fata Ubangiji zai ba wannan gwamnatin jagora ta kammala alheri da take son ta mana. An zabe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su gyara mana wannan babban ƙasa. A lura da abubuwan da suka kamata a yi. Zai magana jari ce littafi ta uku na marigayi Abubakar Imam. Akwai gargaɗi nan da suka shafi waɗanda aka dankawa mutane. A lura da mutane, a ji tsoron Allah, a tausaya wa mutane, a zaɓi mutane waɗanda za su taimaka kuma fa a kowane lokacin da kowannenmu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi. Ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ba sai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun goyi bayan su yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashin su ma kansu Allah ya sa dai su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram dan Allah gwamnati ta yi iyakacin kokari ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙarya da tashin hankali mutane ba za su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati ga mu ƙasa mai mai amma sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai ba mu sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da ban kunya kuma yana kana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala na hudu akwai matasa da yawa da ba su da aiki gwamnati ta yi kokari ta samu matasa aiki domin in babu wannan ba za a samu zaman lafiya ba muna fata Allah zai karbi addu'ar ina fata manyan namun suna jinmu
da tattaunawar muka kammala shirin na zaman takewarmu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu